sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da yau talata 19 ga watan Afrilu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
Wani gungumai a kan Taliban ya kai harin bom a Kabul babban birnin kasar Afghanistan yau talata da asuba aka kashe akalla mutane 30 da 3 da 20 kuma suka ji raunuka. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana kyautata sannan da ƙarshen shekarar nan za a samar da yanayin da dakarun Iraki za su iya kwato birnin Mosul. Kana kungiyar masu idimin zanen gidaje ta ƙasar Ivory Coast sabu da wata masana'anta ko kuma makaranta koyon irin wannan sana'a irin ta farko a ƙasar.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa sansanonin 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da bude azuzuwa domin ci gaba da ilmantar da yara gabanin komawar su garuruwansu. Bayan haka za ku ji rahoto akan matakan da majalisun dokokin jihohin Kano da Bauchi suka dauka game da rage dogaro ga albarkatun mai. Muna kuma dauke da rahoto akan kokarin da 'yan adawa ke yi na duba yadda za su kalubalanci gwamnati mai ci a Jamhuriyar Niger. Za kuma ku ji cewa ziyarar da jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta kai kasar Kamaru ba ta yi wasu dadi ba. Muna kuma dauke da shirin noma wanda Halima Jumarau ta shirya kuma za ta kawo, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Wani gungumai a kan Taliban ya kai harin bom a Kabul babban birnin kasar Afghanistan yau talata da asuba ya kashe akalla mutane 30 ya kuma raunata sama da 327 bisa ga cewar jami'ai. Maharan sun kai harin ne a ginin da hukumomi suka ce ofishin jami'an tsaron kasar ne dake aiki karkashin cibiyar leken asiri ta kasar Afghanistan wanda kuma ke kare jami'an gwamnati. Harin ya auku ne da misalin karfe 9 agogon kasar lokacin da wani dan kona bakin wake ya tarwatsa nakiyar da ke dankare a motarsa a kofar shiga harabar ofishin. Kakakin ma'aikata harkokin cikin gida Sadiq Sadiki ya shaida wa manema labarai cewa an dankare motar da daruruwan kilogram na nakiyoyi. Ya ce ana kan gudanar da bincike domin tantance yawan maharin, ya kuma ce an samu sakacin tsaro da ya haddasa harin da aka yi asarar rayuka. Jami'ai sun ce musayar rutar da aka dauki sa'o'i ana yi bayan harin tsakanin jami'an tsaron Afghanistan da maharan ya halaka dukkan maharan, inda biyu daga cikin su suka tarwatsa kansu. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya kushe wa harin da kausan lafazi, yace wannan ya nuna cewa za a iya cin nasara kan maki idan aka yi yaki gaba da gaba da dakarun tsaron Afghanistan. Kungiyar Taliban ta dauki alhakin harin, inda kakakinta Zabilullah Mujahidin ya ce duka maharan uku sun yi damara ne da jigidar kunar bakin wake.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana kyautata zaton nan da karshen shekara za a samar da yanayin da dakarun Iraki za su iya kwato birnin Mosul da ke arewacin kasar daga hannun mayakan ISIS. A cikin hirar da tashar talabijin ta CBS ta yi da shi da aka yaya ta jiya Litinin, Obama ya jaddada buƙatar marawa dakarun Iraki baya da ke yaƙi ta ƙasa. Ya ce ba mu ne muke yin yaƙin ba da kanmu, amma idan muka samar da horaswa, idan muka samar da dakaru na musamman da suke mara musu baya, idan muna samun labaran sirri, muna aiki da dakarun haɗin gwiwa da muke da su, abinda muke gani shine muna ƙara samun nasara. Tun farko jiya Litinin, yayin ziyarar da ya kai Bagadaza, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya sanar da cewa Amurka za ta samar da sama da ƙarin dakaru 200 da kuma jiragen yaƙi masu sauka angulu da nufin taimakawa dakarun Iraki su kwace garin Mosul. Mr. Carter ya ce sabon rukunin dakaran Amurka za su ba da shawarwari ne idan bukata ta tashi su kuma samar da dabarun da za su taimakawa dakaran Iraki ƙara gusawa daga sansanan su yayin da suke yi wa birnin na biyu mafi girma Iraki ƙawanya ya ce za su ba da shawarwari a matakan brigade da kuma na battalion Dakaran kasar Iraq sun fara kai farmaki da nufin kwace yankin da kungiyar ISIS take da ƙarfi ranar 24 ga watan Maris Dakaran hadin gwiwar da Amurka ke jagoranta sun amfana da sansanin mayakan sama na Al-Dafra wajen kaiwa kungiyar ISIS harare ta sama da kuma tattara bayanan sirri da gudanar da ayyukan hangen nesa
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya alkawali je Litinin na ci gaba da kokarin daukar matakin da ya wajaba na samun zaman lafiya mai dorewa tsakanin Isra'ila da yankin Palestinawa kafin karshen wa'adin shugabancin Barack Obama cikin watanni 9 da suka shige masu zuwa yayin jawabinsa ga masu wato wata kungiyar ta da tsimin jama'a ta Isra'ila da ake kira J Street Kerry ya jaddada muhimmancin kawo karshen rikicin na shekaru aru-aru ya kuma ce daukar matakin kafa kasashe biyu masu cin gashin kansu shine kadai hanyar da za ta kai ga cimma nasara Kerry ya dauki neman wanzar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da yankin Palestinawa matsayin abu mafi muhimmanci lokacin da ya zama sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka a farkon shekara ta 2013 ya samu nasarar samun bangarorin biyu suka yi zaman tattaunawa na tsawon watanni 9 amma ya ruguje a watan Afrilu shekara ta 2014 ba tare da cimma yarjejeniya ba bayan yan watanni kuma aka yi yaki na tsawon kwanaki 50 a Gaza da ya sanadiyar kashe sama da Palestinawa 2000 ya kuma ƙara ruruta tsatsaguwa da ta ci gaba har wa zuwa yau wani abin da ya zama babbar koma baya kuma shine ci gaba da gine-ginen matsugunan Isra'ila wanda take yi a yankin da Palestinawa ke gani zai kasance karkashin kasar da suke kyautata zaton kafawa nan gaba a nashi jawabin ga J Street mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya ambanci wannan matsuguni na share wuri zauna da kuma rashin kubar shugabannin kungiyoyin da ke kaiwa Isra'ila harhare a matsayin kuma baya da suka hana samun maslaha
yau ake gudanar da zaben fiddan takara a jihar New York inda binciken ra'ayoyin jama'a ke nuni da cewa Hillary Clinton ya takara a karkashin tutar jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican ke kan gaba. Idan Clinton ta sami gagarumin nasara, zai sa ta ƙara kusantar kasancewa mace ta farko da za ta zama ƴar takarar shugaban ƙasa karkashin babbar jam'iyya. Idan shi kuma Donald Trump hamshakin dan kasuwa ya samu gagarumin nasara wanda zai bashi wato wanda zai ba ita jam'iyyar shi damar tsai da shi zai samu karfin gwiwar yuwuwar jam'iyyar sa ta tsai da shi a takarar shugaban kasa Clinton da Trump suna da alaka ta kwad da kwad da wato jihar New York Clinton da ta yi kaura zuwa jihar ta lashe zaben zuwa majalisar dattijai sau biyu a jihar yayin da Trump yake da kadarorin gine-gine da dama a jihar da wani ginin gidan kwana na kawa da wato na kawa da ake kira da sunan sa binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan ya nuna uwar gidan tsohon shugaban kasa Bill Clinton tana gaba da sama da maki 10 kan abokin hamayyar ta dan majalisar dattijai mai wakilta wato mai wakilta jihar Vermont Bernie Sanders wanda yake saukar wato wanda yake suka alakar da manyan cibiyoyin kasuwanci Trump yana da kimanin kashi 50 cikin 100 na kuri'un ƴan Republican a New York gaba da abokin takararsa biyu wato abokan takararsa biyu Senator Ted Cruz da na jihar Texas mai tsananin ra'ayin ƴan mazanjiya da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich wanda yake kira da a sake lali a harkokin gudanar da mulki daban da irin salon Donald Trump
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da cin galaba ƴan kungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya haka kuma ana ci gaba da taimakawa ƴan gudun hijira wato yara ƴan gudun hijira a sansanonin su ta hanyar bude azuzuwa dan su ci gaba da makaranta ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani
Sansanonin 'yan gudun hijira na bude azuzuwa don ci gaba da karatun dalibai na firamare da sakandare gabanin samun komawa garuruwansu daban-daban a arewa maso gabashin Najeriya. Wannan dai na faruwa ne don tsawon lokaci da ake samu na zaman daliban a sansanonin da hakan zai iya sanya su mantawa ko samun komawa baya a ilimin da suka samu kafin samun akasin. Dr. Manasa Allen dan kungiyar ceto matan Chibok ne wato Bring Back Our Girls da yi magana a taro na musamman don tallafawa irin waɗannan daliban a Abuja.
Muna kan neman mutanen da za su iya su taimaka wajen ɗauko yara daga cikin IDP camps ɗinnan a taimake su zuwa makaranta. Akwai yara da yawa da dama mun taimake su a harkan ilimi na zuwa makarantu. Akwai wayansu NGOs wanda suka yi aiki da mu muka ci nasara zuwa kai yara da yawa zuwa makarantu wanda ba ta kuɗin gwamnati ko wani abu ba. Akwai wayansu kuma a cikin mu wanda sun samu gidaje suka gyagyara suka ɗibi yara suka sa wanda ana koya ma yaran nan ne makarantansu nan ne gidan zamansu ana koya musu harkoki banda harkan ilimi ana koya musu harkan kasuwanci harkan noma kala-kala wanda koda gobe sun samu kansu a wani waje za su iya su taimaka ma kansu wanda ake ce da shi alternative livelihood.
Haka ne ita ma shugabar asusun Gates da Melinda a Najeriya Dr. Mairo Mandara na ambata muhimmancin shigar dukkan al'umma a wannan tallafin.
Dole mu tashi mu taimaka ma mutanen da ke can. Menene wannan ba aikin gwamnati kawai bane ba. Aiki ne na kowa da kowa na duk wani attajiri. Yana da haƙƙi ya san yadda za a yi ya ci da mutane. Ya shayar da mutane, ya gyara makarantu, ya taimaka wa malamai su koma aiki, a sai uniform ne a ba yara, ya kamata iyaye da ku dinnan yan jarida kuna da babban gudunmawa da za ku bayar. Menene gudunmawanku in kun gani da ba daidai ba ku faɗa?
Abun juya yi anan mahaifiyar ɗaya daga matan da aka sace a sakandaren Chibok Esther Yakubu na cewa ɗan ba ƙara wajen tura ƴarta makarantar kwana.
Ka gani ni ba wai bazan tura yaro makaranta ba amma cewa ya je makaranta ya je kwana din ne bazan kwana ba yaro na kuma ba sai dai ya je da
wato mana kina ga kwanan yana da hatsari kina
in ba din kwana da ta kwana a makarantan ba da zai ita zamu gudu ranan da abin ya faru ka gani kwanan ne yasa duk wannan abin ya faru
wannan yasa zaki ba da shawari gwamnati ta soke makarantu mata na kwana kina
ko sun soke ko ba soke ba amma ni bazan tura yata makarantan kwana bane.
An samu karuwar shigar mata a makarantu a yankin arewacin Najeriya inda yanzu ake neman ceto mata 219 da aka sace a Chibok da sauran mata a Damasak da wasu sassan Yobe, Borno da Adamawa. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura Adamu Alhikaya. Majalisun dokokin jihohin Kano da Bauchi sun himmatu wajen zartar da wasu dokoki da za su inganta bangarorin haƙan ma'adinai da sha'anin kasuwanci a jihohin a wani yunkuri na bunƙasa tattalin arzikin jihohin biyu. Muhammad Ibrahim Kwari na da ƙarin bayani.
Yunkurin majalisun dokokin jihohin biyu wani mataki ne da ya dace da manufar gwamnatin tarayyar Najeriya ta rage dogaro da albarkatun mai. Honorable Abdulmuminu Balafanti da ke zama mataimakin shugaban majalisar dokokin jihar Bauchi ya ce tuni majalisar ta samar da wasu dokoki da za su baiwa gwamnatin jihar damar kafa wasu kamfanonin hada-hadar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar.
A jihar Bauchi Allah ya albarkace mu da ma'adinai waɗanda ƙasashen duniya ma suna zuwa wajenmu su tona. Saboda haka da muka ga mu muna da shi kuma muka ziyarci waɗannan wuraren sai muka ga ma ana exploiting mutanenmu ne. Sai muka ga abin da ya kamata shi ne gwamnatin jihar ta kafa kamfanoni waɗanda idan mutanenmu suka samu waɗannan ma'adanan su zo su sayarwa kamfanin gwamnatin jihar. Ita gwamnatin jihar ta sayarwa su mutanen kasashen ketare masu zuwa sayan wannan ma'adina. In ma kamfanin gida ne, in ma kamfanin waje ne, duk zai zo sai hannun gwamnatin jihar Bauchi.
A jihar Kano kuwa majalisar dokokin jihar ce ta himmatu wajen yin garan bawul ga dokoki da yarjejeniyoyin cinikayya tsakanin 'yan kasuwar jihar da na ketare musamman ma waɗanda ke kwarara kasuwannin jihar daga ƙasar China. Honorable Kabiru Alassar Rurum shine shugaban majalisar.
Magana 'yan China abubuwan da suke faruwa musamman a manyan kasuwanninmu inda kusan 'yan China suka zo suke dominating din harkokin kasuwanci bai mana daɗi wanda wannan yasa muka yi kuduri kuma muka je muka zauna da shi kansa mai girma gwamna domin a duba hanyar da za a bi a tabbatar da cewa an gyara wannan al'amura a kamakon doka ta ƙasa da ƙasa wacce jejeniya ta cinikayya tsakanin Najeriya da ƙasar Sin wanda shi yake ba su dama su shigo su zo su yi wannan harkokin kasuwanci. Ya kamata duk da haka a duba a ga yiwuwar cewa yadda kuma za a kare mutuncin 'yan ƙasa domin idan ka zo kuma ka bar abin sakaka, domin na tabbata yanzu dan Najeriya ba zai ji China irin abubuwan da ƴan China suke mana mu ma a nan ƙasar ba. Saboda haka wannan ma mun yi nazari a kansa, kuma muna yin nazari a kansa, kuma za mu yi amfani da dukkanin abubuwan da ya kamata ma'aikata da suke kula da harkoki na ƙasashen waje, da kuma in hali ya yi su kansu ƴan uwanmu ƴan majalisar tarayya da sanatocinmu a shigo da su cikin wannan lamari, domin a tabbatar da cewa idan ma da an yi wannan agreement ɗin ba tare da an tantance meye da meye ya kamata, wace dama ya kamata a ce ɗan China ya samu a Najeriya, meye kuma damar ɗan ƙasa a ciki, ya kamata lallai wannan a mai da hankali a kai.